يا الله يا الله نهكا الله نكينا نركا بروكيكا تهك هويبا كودا مهاتم بياني كيدا كودا مهاتم بياني كيدا
kowa gida ya ci mana bala'i na yau gobe da ban na gobe jibi da ban ya yi ce mu yau wata na cibi cikin garin da wallahi ni ka ɗauni sa abin da ke za mu yi.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawarta, yau shirin domin iyali zai nazarci rayuwar mata 'yan jamhuriyar Nijar a ƙasar Saudiya, inda suke tafiya da nufin neman ingancin rayuwa sai dai idan suka isa wurin sitarar ba haka lamarin yake ba. Wakilin Musulmin Muni Barma ya bi diddigin wannan batu ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Kowa gida ya ci mana bala'i na yau gobe da ban na gobe jibi da ban ya yi ce mu yau wata na cibi cikin garin da wallahi ni ka ɗauni sa abin da ke za mu yi ni ka ɗauni sa abin da.
Muryar da jama'a suka yi ta aike wa juna kenan ta wayar telefon a matsayinta ɗaya daga cikin matan Nijar da ke aikatau a ƙasar Saudiya, tana mai nuna kosawa da bakar azabar da suke fuskanta daga wajen mutanen da suka dauke su aiki ta hanyar wasu kamfanonin samar da aikin yi. Kungiyoyin kare haƙƙin jama'a, musamman masu kare muradun mata, sun yi wa wannan al'amari ta a sakamakon yawaitar irin waɗannan koke-koke na neman ceto da nuna nadamar shiga aikatau a Saudiya. Hajiya Halima Sarmai wata kusa ce a kungiyar SOS Fev.
Wai irin wannan abun ba abun boyewa bane, kwantira ce, an yi kwantira. An muka gani mu namu suna wahala ana kaskanta su, dan me za a ci gaba? A janye mutane su komo gida, kowa ya komo ga iyalin shi. Daman ba wurin neman kyauta ta rayuwa bane. To in rayuwa na salwanta, me ya kamata a yi? Amma a gaskiya mu da kanmu hankulan mu sun tashi, saboda muna ganin bidiyo, muna ganin wasu abubuwa. A gaskiya zancen nan ban dauke shi ba kamar wasa, na dauke shi kane kamar tabbas an yi.
Domin tabbatar da gaskiyar lamari, ministan kwadagon Nijar Ben Omar Mohammed ya ziyarci kasar ta Saudiya, inda suka gana da mata 'yan Nijar masu aikatau.
Kore kwa naje na ziyarce su a gurare da yawa, na ziyarce su suna lafiya suna aiki alhamdulillah, babu wata matsala. Wannan matsala mun kari ne kawai muke so mu samu bisa haƙƙin ma'aikatan mu na ƙasar mu, musamman ma inscription da ake cewa a test national security social, ya zamanto kowane ma'aikaci ma'aikatar shi ka dinga contribute, ana bada wani allowance allowance da ake ba ma iyalin shi. Yaya za a bashi wani horo musamman yana da bai lahiya? Wani irin allowance ne za a kawo mishi an yana kaman bulaguro? Wani irin allowance ne za a bashi yana samun gala ta aiki ta ma? Irin wannan advantage kina muke so a kawo musu gyaran huska farafara a kwanbashin kin mu ta warko da muke da su.
Suna da yawa 'yan Nijar waɗanda ke can a halin yanzu?
Eh, suna da yawa, amma mushkilar guda yawancinsu ba ta hanyar gwamnati ba suke bi. Ka san da yake kowace shekara ana taya haji daga Nijar, daga Najeriya, daga Chani, daga Kamaru, duka kana ga mutanen mu sai su sillebe su je su daki wasu takaru, wasu takaru ma ba su, kuma wasu ta eja-eja suke bi masu zaman kansu. Sai a kai su can an suka je can kuma su dinga aiki. An za ka lissafi da wannan sai in ce maka ma muna da kusan mutum 10,000 a can. Amma sai ya zama ministan kwadago wanda suka biyo ta hanyar mu daga 2016 zuwa yau ba su kai ba 1,000. Kusan muna kusan 800 da wani abu, tunda kowane shekara a kowane suke dawowa. Kowane shekara biyu ya kamata a ba su farma so su dawo gida. Duk da kaga na karfi iyaka da ɗauka daga iyakan Kebbi Najeriya to so kiran ka ɗauka iyakan Kwanni, iyakan Maraɗi, iyakan da Magaran su magariya har ka Hausa mahalmai ne. Duk da kaga iyaka ce ana shiga ana wuta Najeriya. Da can kuma suna hanyoyi suna tafiya can.
Sai dai kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ganin akwai buƙatar shigar da su cikin wannan yunƙuri na hukumomi. Malam Manu na Bara Hamidu na shugabancin kungiyar Himed mai kare haƙƙin 'yanci rani.
Idan ka je cikin ƙasa ba cikin tsari ba, shi yasa za a ke maka walaƙanci, ake maka wani musgunawa da sauransu. Kenan idan ka je da takardunka, cikakkun takardu da suka dace, babu wani matsala da za ka iya fuskanta. Amma idan ka je ba cikin tsari ba, to dole ka fuskanci matsala. Kuma idan ka faɗa hannu wanda bai dace ba, to za ka ga matsalolin. Shawarar da za mu iya ba ma gwamnati, ya kamata gwamnatin Nijar ta riƙa lokaci zuwa lokaci bincike da ziyara, kamar irin waccan ziyara da muka ce minista na mai kula da aiki ya yi a rika yin su lokaci zuwa lokaci. Kuma wannan ziyarar ya kamata ya hada da ma'aikatan gwamnati da kungiyoyin fararar hulla masu kare haƙƙin ɗan adam da kare haƙƙin baƙin haure da kare haƙƙin wato kamar ma'aikata kenan da sandika da ƴan kungiyoyi masu kare haƙƙin ɗan adam ya kamata a ce suna tawaga su je su nemi dukkanin labarin da ya kamata su samu.
A ci gaba da neman hanyoyin haska fitila wa ayyukan kamfanonin da ke dilalanci tsakanin masu fatan a ɗauke su aikata wuri a ɗaya gefe a tajiran Saudiya. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta yanke shawarar dakatar da dukkan wani shirin aika matan ƙasar zuwa Saudi Arabia a hukunce har zuwa lokacin da za ta samu tabbacin ɗaukar matakan mutunta haƙoƙin 'yan ƙasar da suka je neman kuɗi.
Kasan dokokin aiki abu da nufin Code de Travail ya ba da 'yanci a hudu kwamiti masu zaman kansu wanda suke hudda member abu da muke cewa ma'aikata ƙasashen waje. Kuma fati daga zaman da Travail ta ba da wannan izin dangane da haka kenan yawa 'yan Nijar da sauran ƙasashe na waje sun bude kamfanoni da suke zama su doki ma'aikata a ƙasarmu kuma su kai su can ƙasashe na Saudiya na Kuwait don su musu aiki. Musamman ma muna da kungiyoyin wannan su yawa ne kuma suna da wakilai a can Saudiya su ke aiki da su. Amma bugu da ƙari tun 2015 mun gani wannan dokar tana da kananci kuma akwai gyaran huska da ya kamata a kawo mata. Gyaran huska nan shi ne cewa ya kamata ma'aikata nan zamanto suna da albashi mai dorewa, suna da wasu allowance, suna da wani kamar misali hutu, suna da ababe haka da muka zo ka duba magan ya kamata a kawo ma wannan convention da muka yi da mu da gwamnatin Saudiya ta farko gyaran huska. Shi yasa kenan muka dauki kudiri a nan majalisar ministoci muka tsaye da aika wa'annan mata kuma har da maza ma aikin nan zuwa Saudiya har mu kawo gyaran huska. Mu da gwamnatin Saudiya mun yi yarjejeniya za mu gyaran huska amma har yanzu muka yarjejeniya ba a sa mata hannu ba. Muna jira su ce muna son shirya mu gamu da su. Mun dauki lokaci wani bai da mun yi tsammani watan da ya wuce za mu gamu can Geneva conference international conference de travail amma Allah ya sa ba su ba. Kenan shi yasa har yanzu wannan bai jirgin tana nan a bigiyar.
Masu rajin kare haƙƙin jama'a sun yaba da wannan mataki saboda a cewarsu zai taimaka a saka tsari a wannan fanni da masana 'yancin bil'adama ke yi wa kallon sabon salon bauta. Mamman Zabairu Abdu mamba ne a ONG GMED.
Su wannan al'umma da suke tsaye a ƙasar Saudiya suna yin aiki ne wanda ba su samu haƙƙin aikin nasu, suna yin aiki cikin walakance babu wani tsari. To a gaskiya in gwamnati ta sa wannan doka na dakatar da shi wannan abu ne wanda za a yi na'am da shi ko mai muhimmanci saboda ya kamata a sa wani tsari wanda zai diba irin aikin da mutane suke yi a can saboda su samu 'yancin su su kwata haƙƙin su ba tare da an walakantar da su ba ko kuma an sun shiga wani hali na bauta.
Tun daga farko suna shiga cikin hali mawuyaci ne a can Saudiya.
Ga irin labarun da muka samu suka shiga cikin hali mawuyaci tunda daga an kai su daga sun bar nan ƙasar Nijar an suka tai daga can wasu ne suke tarbonsu wanda kuma su kai wanda ka tai ƙasa ba taka babu takardun ga hannunka wanda suka amshe suke amsar takardun su kai su gidaje su aiki. Shi yakan kasance an wata yayi babu wani biya na kirki kuma ko wani ne zai amshi kuɗin da na biyan naka kenan kai baka ci moriyar wannan aikin da aka yi ba. Daga nan ma babu hali na kirki kuma akwai walakanci akwai musgunawa ga irin labarai da muka samu tunda daga misalin aka ɗauki mutum aka hudda shi wata ƙasa wadda ba tashi ba kuma bai da takarda a kan shi bai san ina zai shi ba mai ina zai nufa ba kenan sai abin da waɗannan mutane suka yi da shi shine irin abubuwan walakancin da suke haɗuwa. Kenan wannan matsala ce wanda da mata duka suna fuskantar su a wannan ƙasashe.
Kodayake a shekarar 2017 wasu mata 'yan Nijar da aka yaɗa bidiyon su a kafar Facebook sun ƙaryatar da cewa ana gallazawa masu aikatau a Saudiya. Rahotanni daga wannan ƙasa na cewa ɗimbin mata 'yan Nijar ne suka nuna ƙosawa da halin da suke ciki a wuraren da suke aikatau a yanzu haka saboda tsananin wahalar aiki da cin zarafi. Yayin da a wasu gidaje ake mayar da irin waɗannan mata tamkar kilakai ba da amincewarsu ba.
Tunda na zo wallahi ban yi waya da mamana ba. Babana tunda na zo wata nan shi zubi cikin garin zuba mata ba ta san halin da na zo ga haka babana. Ba su san na mutu ina raye Allah ba su sani ba.
To da fatar hukumomi za su ɗauki matakin kyautatawa wannan mata da sauran mata da suke cikin wannan halin domin ci gaban iyali. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin Musulmin Muni Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri, ke muku fata alheri, kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu.